sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim Kalmasi ga Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 6 ga watan April na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Rasha ta ce za ta bada haɗin kai ga Majalisar Ɗinkin Duniya game da makomar dubban yaran ƙasar Ukraine ɗin nan da ake zarginta da yin awon gaba da su muddin aka bi ka'ida a cewar wata jami'ar Rasha. Yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da Rasha ko China ta yi cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Sannan wata kungiya a Amurka na shirin kashe dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zumar samar da dan takarar shugaban kasa na uku idan ta kama.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa an kashe akalla mutane 8 a wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Taraba.
Lalle an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen Fesati da ke ƙaramar hukuma kusa a nan jihar Taraba, inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su mutum sun kai 8.
Ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ya mayar da martani kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi wa Peter Obi.
Za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka zaɓa iya mai ko kakka zaɓa wani ba musulmi ba, wannan an yi shi da yawa ba wanda ya ce uku tutar mu dai alhamdulillahi Allah ya karɓe ta da yana son mu, to sai a zo a manna mana wannan maganar cewar shi da ko muna ci da maganar addini.
Kama kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Rasha ta ce za ta bada cikakken haɗin kai game da makomar dubban yaran nan 'yan ƙasar Ukraine waɗanda kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ta tuhumi shugaba Vladimir Putin da wata babbar jami'ar Rasha da laifin yin awon gaba da su, a cewar ita jami'ar jiya Laraba. Sai dai kash babu wata tuntuɓa da ake yi a hukumance da Ukraine kan batun, duk da yake a shirye muke mu yi aiki tare da hukumomin da abin ya shafa. Abinda jami'ar Maria Lobaba Belolova, kwamishinar harkokin yaran Rasha, ta faɗa kenan a wani taro da Rasha ta kira a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ƙara da cewa ba su gabatar mana da wata bukata ba ko sau ɗaya, in banda wasu zarge-zarge marasa tushe da suke yi ta kafafen yaɗa labarai. Yan majalisun dokokin tarayyar Amurka sun yi watsi da wani gargaɗi da ofishin jakadancin China ya yi cewa kar su gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen wadda ke ziyara a California. Wani ayarin yan majalisun dokokin tarayyar Amurka daga manyan jam'iyyun ƙasar biyu, bisa jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy, ya shirya ganawa da Tsai Ing-wen a ɗakin karatu na tunawa da shugaba Ronald Reagan da ke Simi Valley a California. Sa'o'i gabanin ganawar, wata kafar yaɗa labaran Amurka mai suna Punch World News ta bada rahoton cewa wasu daga cikin 'yan majalisun sun samu wasiƙun imel da ke bayyana abin da ta kira matuƙar damuwa da kuma adawa da hakan da China ke yi da wannan abin da ake shirin yi. A halin da ake ciki kuma, kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya gana jiya Laraba da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a California, yana mai kiranta wata mashuhuriyar ƙawar Amurka. Yayin fara ganawar, McCarthy ya ce, "Ina da ƙwarin gwiwar cewa za mu ci gaba da samun hanyoyin da mutanen Amurka da Taiwan za su yi aiki tare don bunƙasa tattalin arziki mai kawo walwala da demokaradiyya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali." Sai ta amsa da cewa, "Mun fi ƙarfi idan muka haɗa kai." To amma ta kuma yi gargaɗi cewa barazanar matakan soji da ke fitowa daga China wadda ke ikirarin cewa Taiwan yankin kasar ta ne ba abun wargi bane ta ce Taiwan na bukatar abin da ta kira yanayi na zaman lafiya sannan tana kokarin zama amintacciyar abokiyar hulɗa ga duniya
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu wani rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a kauyen Fesati dake garin hukumar Usa a jihar Taraba yayi sanadin kashe mutane akalla 8 da kuma kona gidan sarkin Usa daga Jalingo ga rahoton da wakilin Malado Salisu Garba ya aika mana
Randunan 'yan sandan jihar Taraba ce dai ta tabbatar da wannan rikicin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a yankin Fesati dake karamar hukumar Usa a jihar Taraba. Ta bakin kakakin randunan 'yan sandan SP Usman Abdullahi. Rikicin da ya janyo rasa rai sama da 8 da kuma kona gidan sarkin garin Usa.
Lallai an samu aukuwan wani fitina da ya faru a ƙauyen Fesati dake karamar hukumar Usa a nan jihar Taraba inda an samu dai wasu kutubawa da aka kashe su. Mutum sun kai 8 sannan matasar da suke wannan ƙauyen Fesati suna tuhuman ainihin ai Fulani ne suka kashe wayannan yan al'umman kutub din
wannan rikicin manoma da makiyayan ne ya sanadira wasu fasatattun matasa suka kawo hari gidan sarkin garin Usa suka kokona gidan tare da tarwatsa iyalansa kamar dai yadda shi sarkin da yanzu haka yake gudun hijira ya shaida mun da bakin sa yayin da na fara tambayar sa sunan sa ta wayar talaho wanda yace
menene ki don bisan mai suna Aliwa Adebe karfe 7 haka da ina gida san sai abin da yake faru ba kaure na ji dindiga papa 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 jira ina gane har ana ta fasa ba mana takatan ka sai na fita sai su kama ne suna kama ne suka ce za su kashe ni yo ne suka kama ne na waran su sun zo suna yi kokuwa da su suka kubce na hannun su na shiga dakin makoci na har da haka ban tsira ba an ta fasa dakin makoci nan din ma sai duk suna fikiyar aka fita da ne waran su suka zo da mashini wan su yan yi tikita ne rufo da rumbo da suka je da yaran su da biya a sabon gida sun zo suka fita da ni har aka fito da ni rumbo
Honorable Musa Abarshi dai shine shugaban karamar hukumar Usa wanda koye murabus sakamakon aukuwan wannan lamarin domin a cewar sa yayi iya nashi kokari domin ganin ya shawo kan matsalar amma dai hakar sa bata cimma ruwa ba bai da wani tagomashi ko ko wani hanya da zai tallafa wa al'umma da lamarin ya shafa a yankin sa hakan ya sanya yayi murabus daga mukamin sa na shugaban karamar hukumar Usa a jihar Taraba wanda yace
dole duna abin da zai faru da su zan kare su to aka waye gari yau na gagara kare su zai kyau shine na murabus ba abinda bai ba gwamnati ta dan aka zamu ne din samu biya bukatu na wayannan mutanen wanda suka ji ciwon kai su asibiti yanzu da nake magana da kai wallahi akwai su ma gudin da zasu masu gune ma babu jiya na gan yan wana suna kwanciya gindin itatuwa a daji to amma inda yake na gan bande wani karfi fiye da karfin da ya kamata gwamnati su bane sai da nayi murabus
yankin Usa da Takum yanki ne da aka dade ana fama da matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya a yankunan sai gashi a baya bayan nan kuwa al'amarin yayi sanadiyar kashe rai akalla 8 da kuma na gidan babban sarki na karamar hukumar Usa a jihar Taraba Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Ibrahim ya dada labaran duniya kashi na biyu.
To ba balle wata kungiya a birnin Washington na Amurka na shirin kashe dala miliyan 70 don kafa wata sabuwar jam'iyya da zumar samar da dan takarar shugaban kasa na uku. Kungiyar ta damu da yadda takara tsakanin shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a shekara ta 2024 ke dada zama abu mai yiwuwa duk da yake kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son kar kowannen su yayi takara. Kungiyar mai suna No Labels ma'ana marar bangare tana kiran kanta kungiyar Amurkawa masu aiki da hankalin su kuma ta yi shekara da shekaru tana kokarin ganin an cimma daidaito tsakanin manyan jam'iyyu biyu a majalisun dokokin tarayyar Amurka. A tsawon shekara guda da ta gabata ko mafi kungiyar ta maida hankali kan zaben shugaban kasa, tana mai imanin cewa akasarin Amurkawa sun gaji da tsarin jam'iyyu biyu wanda ke cike da takaddama tsakanin Democrat da Republican. To sai dai kungiyar ta ce har yanzu bata yanke shawara na tsaida takamaiman dan takara ba, tana cewa yin hakan zai zama wajibi ne kawai idan tsakanin jam'iyyar Republican da Democrat babu wadda ta tsaida dan takara da akasarin Amurkawa masu tsakatsakin ra'ayi na siyasa suka amince da shi. Kasar China na ganin tana da hurumin sake fasalin harkokin duniya, abinda wani dan tawayen China mai suna Ai Weiwei ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Laraba gabanin bude dandalin baje kolin kayan fasaharsa a birnin London. A wannan baje kolin da aka yi a dandalin ajiye kayan tarihi na fasahar sassaka da siffa, akwai dubban abubuwa da wannan dan China mai fasaha da ya tattara tun daga shekarun 1990 zuwa yau. Ai dan shekaru 65 wanda dan wani mawaki ne da tsohon shugaban jam'iyyar Communist ke ji da shi, wanda ya taka rawa wajen siffanta dandalin wasan Olympic na shekara ta 2008 da aka yi a birnin Beijing, mai yiwuwa shi ne fasihi dan China mafi shahara a wannan zamanin. To amma ya shiga uku bayan da ya cicciki gwamnatin China, kuma an jefa shi kurkuku na kwanaki 81 a shekara ta 2011, inda daga baya ya koma kasar Jamus bayan shekaru hudu.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu sake lekawa Najeriya. Ofishin kamfen ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour ya nuna damuwa ainin kan zargin cin amanar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi wa Peter Obi. Wannan ya biyo bayan bayanan ministan labaru Lai Muhammad a Amurka cewa kalaman Peter Obi cewa san ba daidai ba ne a rantsar da Bola Tinubu a 29 ga Mayu ba don bai lashe zaɓe ba ya zama cin amanar ƙasa, don haka zai iya tunzura jama'a su tada fitina. Nasura da Mel Hikaya gare ka.
Tun gabanin bayanan na Lai Muhammad da ke nuna matsayar gwamnatin Najeriya, tuni hukumar NBC da ke kula da kafafen rediyo da talabijin da ci tarar gidan talabijin na Channels naira miliyan 5 don zantawa da mataimakin ɗan takarar Labour da Chibaba Ahmad, da shi ma ke nuna rashin dacewar rantsar da Tinubu. Shi kansa Peter Obi ya yi watsi da zargin da nuna takeicin cewa wasu na neman ɓata masa suna, kuma musamman a ce da irin ministan labaru Lai Muhammad kan abin da ya ce don karguwa ne da ya samu. Yana mai musanta faifan sauti da ya fito da zantawarsa da shugaban majami'ar Winners Pastor Oyedepo, inda aka ji Obin na zayyana zaben da ya gabata a matsayin yakin addini. Kakakin kamfen ɗin Yunusa Tanko ya ƙarfafa bayanan na Obi, amma in ma laifi ne kowane ɓangare ya aikata irin haka.
Za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka zaɓa iya mai ko kuka zama mutum ba musulmi ba, ɗan nan an yi su da yawa ba wanda ya ce uku tutar mu dai alhamdulillahi Allah ya karɓe ta mutane na san mu. To shi a zo amma nuna mana wannan maganar cewar da ko muna ci da maganar addini ne, tsakanin gaskiya ya kamata mutanen mu su farga balle arewacin mu na Najeriya.
Shin zargin mutum da cin amanar ƙasa ya wadatar ko akwai abin da gwamnati ta kan yi daga baya bisa tanadin tsarin mulki? Barista mai nasara Kogo Umar masanin tsarin mulki ne.
To wannan ya rage ga gwamnati, idan gwamnati tana la'akari da nauyin da take da shi karkashin sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce talaka shine dodon da ake mutsafi da sunan demokradiya, ma'ana sovereignty belongs to the people. To dole ne a kare haƙƙin miliyoyi 220 na 'yan Najeriya akan irin wannan mummunan kalamu da Peter Obi yayi, ko kuma ba ma shi ba, duk wani wanda yake yayi wani kalami wanda yake zai iya kawo mana tsaga ko kuma baraka ko kuma barewa a jamhuriyar Najeriya da take dogaran da ƙasa, dole ne gwamnati ta tashi a karkashin sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya dole ne babu wani wanda ya tuwa ne a gaban shari'a to saboda haka dole ne a gurfana da irin waɗannan a gaban kotu a bincike su su yi bayanin me suke nufi da irin wannan kalamu da suka faɗi
anan Yunusa Tanko ya buƙaci jami'an tsaro su tono waɗanda suka yi kwarmaton hirar salula ta Obi dan yana ganin su ke neman ta da fitinar
wannan fefe dole ne a bincike ta su waye suka fito da ita su waye suka fallasa ta kuma ɗan jarida ya kamata ku bincike domin an saba kurin mutum ya zo ya fito da magana a yanar gizo ce kurin kowa ya kama ba za mu kokari mu san zo da ina ta fito ba wane ne ya wallafa ta to wata ran za mu samu an faɗa mana cewa shugaban ƙasa ma gaba ɗaya ya ce shi ba shugaban ƙasar Najeriya ba ne
za a jira a ga mataki na gaba na gwamnatin da zuwa yanzu zargi ne kadai ta ambata yayin da Obi Atiku na PDP da jam'iyyar APM ke neman kotu ta soke nasarar Tinubu da nuna an yi rufa-rufa a zaben Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ya Allah da duka Allah ni kai ne na roka
Ujiyoyin da suke kawo kuɗi, in ma suna ba da kuɗi, ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba.
Idan ka lura, siyasar mu ta Najeriya, kusan ana samun abin da ake cewa cigaban mai haƙa rijiya. Muna yin gaba muna da lalacewa
tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kudade a hannu an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci to koyar aka zo aka dan jefa maka dole ka karba kai masa abin da ka suke so
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazartar rawar da mata suka taka a babban zabe da aka gudana a Najeriya da burin su na ƙara shiga a dama da su ya gamu da cikas Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar Kofar Mata ya siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar dake sharhi kan al'amuran yau da kullum sai Comrade Hayya Shu'aibu Ngugu Shi ma mai sharhi kan al'amura da suka shafi shugabanci. A tattaunawar da muka faro makon da ya gabata, Comrade Shaibu yana bayani kan rauni da aka samu a tsarin tallafin da waɗansu ƙungiyoyi ke badawa na ganin mata sun samu shiga lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya jagoranta.
Ƙungiyoyin da suke kawo kuɗi, in ma suna ba da kuɗin. Ba kuɗaɗe suke bayarwa ta hanyar da ya kamata su yi wa matan amfani wajen tsaya takara suke ba da su ba ko kuma ma ba sa ba wa matan da za su yi takara kai tsaye mai wani tausayoyi suke bi da sunan cewa ana taimakawa mata amma gaskiya ba a yi
ɗaya daga cikin batutuwan da ta bijiro da su shine cewa ku maza kuna mamaye ko kuma maza suna mamaye wato harkokin siyasar sun hana su saka misali baka ganin cewa kamata ya matan su masu daji sosai domin su sama kansu yanci
wannan gaskiya ne maza sun mamaye to amma na tabbatar za su daji abinda Bahaushe yake cewa wai duka yau duka gobe shi kansa bakin ba auzin tawaye nan gaba za a yi ai ga mace dan ta fito takarar gwamna kuma ana kafsa da ita wannan shine karin farko wannan wata alama ce wata dan bace ina tabbatar ma da cewa nan gaba zaben da za a yi zai nuna a fili irin mata akwai mata mana gaskiya wanda irin waɗannan danniyan nan da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da hana su motsi amma wannan ta Adamawa ya nuna a fili cewa ga irin yunkurin da ta yi ga kuma yanzu ta kai ga cin zabe ma duk ma yanda za dan wannan alamu ne ya nuna cewa kamar wata wani danniyar ce da ake nema a yi wa matan karara
barista Amina duk zancen nan da ake ta cewa mata su fito takara sun shiga gwamnati a dama da su shine kusacin su da iyali saboda su suna da bukatu na musamman bayan nasu na kansu kuma akwai yara a ƙarƙashin su kuma abin mamaki matan nan su ne fa suka fito an ce sun fi kowa jefa ƙuri'a amma kuma gashi kuma mata ƴan uwansu sun faffada a zaben me yake faruwa
to a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim kamar yanda wanda suka gabata suka magana ni zan kalla abin ta dan wani bangare guda daya kamar yanda ka sani mata su ne jigon tafiyar iyali saboda mu muke daukan ciki mu muke haihuwa mu muke shayarwa mu muke raino mu muke tarbiya to a duk inda mace take tana son zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ka lura siyasar mu ta Najeriya kusan ana samun abin da ake cewa ci gaban mai hakan rijiya muna yin gaba muna da dalalacewa siyasar ta koma ta tashin hankali ta dabanci ta cin mutunci wanda ita kuma mace a dabi'ar ta da halittar da Allah ya mata ba ta so duba da cewar idan kaga wahalar da mata suke sha yanzu misali a Kano inda nake inda na sani dan kaje asibitin Nasarawa asibitin Murtala da duk wani asibiti na Kano adadin haihuwa da mutuwa kusan ne ma ake aikan kankan matan nan mu muke haihuwa mu muke mutuwa ƴaƴan mu ne suke haihuwa zaka ga dukkan madafin ikon nan mazan nan sun tantare da karfin kwanji da tashin hankali wanda ita kuma mace bata san su ba
amma kuma yana bata indomi a bata taliya ko atamfa kuma ta je ko sabulu kuma ta je ta dangwara
ba eh wannan zaka faɗa amma yanzu an kai wayewar da za a karba kuma mace ta samu abin da ranta yi mata daidai a wannan bangaren an samu ci gaba sai dai abu ɗaya da zaka ce wannan manipulation ban san ya zan ce manipulation da Hausa ba wannan wani kadandana da dukunkuna da maza saddabar da maza suke wanda kamar yanda Hajiya Maryam da Malam Yahaya suka faɗa kudin da ake samu a harkar siyasar nan mazan nan sun riga sun dage sun ce su kadai za su wanda idan ka duba tun daga 1999 zuwa yanzu International Convention ne African Charter kasashen da suka ci gaba duk sun sa hannu cewa ga wani adadin kaso da za a bawa mata wanda kiri-kiri an ki a girmama wannan dokar wanda rashin girmama dokar shi ta ja mana duk yanzu in zaka duba gidan yari matasa ne a ciki
kamar ka ga da ake babar sa tambayar da ake kullun abin da ke daure mutane kai shine alƙalima sun nuna zaben nan da aka yi a Najeriya na shugaban ƙasa da na gwamnoni nan da na ƴan majalisa kashi mafi tsoka mata ne suka fito suka yi abin da ake sare shine dukkanin kusan ƴan takara mata da suka samu dama za su tsaya takara a ga su ne suka ci zabe yaya aka yi matan nan su suka fi jefa ƙuri'a kuma matan ƴan uwansu suka zo suka faɗi
to jiddare ana cewa demokradiyyar Najeriya jaririya ce amma duk mutumin da aka ce ya kai wajen shekara 26 ai kaga ya isa aure to abin da yake faruwa dai kamar yanda wanda suka gabata suka yi magana har yanzu dai danniya da fin karfi irin na maza ne misali yanzu akwai takarkari misali na gwamnoni babu manya-manyan jam'iyyar nan da a ciki ta ce a dauki mace ta zama mataimakiyar gwamna kuma ba zan shiga rigar malamai ba amma a daidai gwargwadon sani na addinin musulunci shin haramcin shugabancin mace da kuma tabbatuwar adalci wanne musulunci ya fi so abu biyu ne shugabanci da adalci adalci shi ake nema a ko ina matan nan yanzu wannan siyasar da malamai suke ta kumfar baki a kanta cewa mace ba za ta shiga ba Allah bai ce ba tambayar da zamu wa malamai wai da man irin wannan siyasa ita addini yake nufi mu mun sani a tsari a inda malamai suka karanta mana a tsari na shari'ar musulunci babu wani political party babu wani delegate babu wani primary election babu wato wannan shi muka sani musulunci tunda an ajiye ba musuluncin ake ba demokradiyya ake to a fito a gaya mana inda demokradiyya ta hana mata su tsaya ake fakewa da addinin musulunci yanzu inda zaka san abin san kai ne idan yanzu mutum bai da lafiya aka ce za a yi mai operation baya tambaya likitan mace ce ko namiji ce sai a shugabanci idan an zo za a tuka jirgin sama aka ce ai pilot kaza ga awoyin da yana ba a tambaya mace ce ko namiji illa iyakaci sai abin ya zo madafin iko saboda da tare da dukkanin girmamawa ga mazan nan su suka iya daba dan babu mace da za ta haifa da mace ta ce dauki makami ka je dan saboda ni ba a yi a siyasar mata a duniya ba a haka su je suke yi
shi yasa a koyaushe suke kange mata suke hana mata su shigo saboda idan mace ta shigo aka dama da ita za a samu zaman lafiya za a rage babake da handama da sata kudin al'umma za a rage sata a ilimi za a rage sata a ma'aikatan lafiya za a rage duk wani al'amari da ya shafi mata za a yi saboda an ka duba addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa mata dama sosai
honorable maryam har yanzu tambayar da nayi wa ita barista Amina ita zan da mai mai ta miki domin ga alama bata bada amsoshin ta gaba daya ba takila mata sun fi yawa a kalkalman da aka fito akai zabe na shugaban kasa da na gwamnati da ɗan majalisar nan da akai amma kuma mata sun fi kowane lokaci faduwa zabe me yake faruwa ko me ya faru
to wato abinda nake so in shaida maka ni a inda nayi zabe gaskiya maza sun fi mata fitowa muna tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasar nan ne mata ba su fito zabe kamar yadda maza suka fito a zabubbuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zaba abin da suke so ba a ba su
amma an ce akwai rahoton da suka tabbatar cewa an taba su taliyar indomie da sabulu kuma sun ji sun dangwa
ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kudade a hannu mutun yana jin yunwa ba shi da shi kazo ka bashi sai ya kikar ba ai ba zai yi ba kuma dama an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda an sa ku a cikin wahala da musiba da kakana kai to ko aka zo aka dan jefa maka dole ka karba kai masa abin da kake so
kadan kenan daga bayanin barista Amina kan wannan batu sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu dora kan wannan mukalar muna godiya ta musamman ga bakin namu honorable Maryam Umar kofar mata da barista Amina Umar da kuma comrade Yahaya Shaibu Ngogo sai kuma madugun tattaunawar Mamud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin yanzu a madadin su da kuma sauran abokan aiki da suka hada da Jimbe Hamza daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ai mata sune duniya sune
a gaida alheri kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe da karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan
Assalamu alaikum sunana Usman Khalifa daga sharatu Zulu Salam Akka da karatun suratul Rahman Bismillahir Rahmanir Rahim Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Insan Allamahul Bayan الشمس والقمر بهزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤثروا الميزان والأرض وضعها أنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكئان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو جوار موسى في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سرق الله العظيم
to masu sauraro ya ce ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba amma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da yake ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Carl Stalin ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC